الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dade mu wannan yini mai albarka yini juma'a wanda yau yayi daidai da 1 ga watan Zulhijja 1 ga watan 12 a kalandar musulunci yau shekarun hijira 1445 7 ga watan 6 na miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka na Masjidu Darul Qur'an da ke daura da gidan sanata Muhammad dan Juma Goje da ke wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe. Barkamu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin Al-Qur'ani da muke a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a mako daidai wannan yini. Idan masu bibiyar mu kai tsaye da masu kallar mu ta kafafen yaɗa bayanai na zamani ba su manta ba. Muna cikin sura mai namba ta 16 idan ka dauko kirgen sururun alqur'ani daga sama zuwa kanta ita ce suratul nahl karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 79 zamu tashi aya mai namba ta 80 dare a cikin wannan sura sai dai kafin mu ji ga karanta wannan aya da alaramma zai yi abinda larabawa suke cewa hadisul yau ma'ana abin da ake cikin sa ko ake tattaunawa a kansa a yanzu shine Allah ta'ala ya kawo mu cikin 1 ga watan Zulhijja 1 ga daga cikin watanni masu alfarma guda hudu kuma musamman wannan goma ta farko akwai hadisi da yawa da suka nuna farallarta da kuma rubanya ayyukan alkhairi nata na farko mu san kimar watannin tunda Allah ta'ala ya kebance su a cikin watanni guda 12 ya ce minha arba'atun hurum daga cikin su akwai hudu masu alfarma daga ciki akwai rajab shine a gefe sai zulqa'ida zulhijja sai almuharram wadannan su ne watanni guda hudu masu alfarma inji Allah kuma ita wannan kwana 10 daga yau daya har zuwa 10 ga wata Allah har rantsuwaye da wannan kwanaka wal fajri wal layalin ashr
bismillahir rahmanir rahim wal fajr wal layalin ashr
Allah ta'ala yana rantsuwa da al fajr kuma yana rantsuwa da wannan darare guda 10 ko yana ne guda 10 na wannan wata Zulhijja mai tarun albarka kuma hadisi ya inganta ma'aiki yana cewa sallallahu alaihi wasallam babu an su kwanuka da aikin alkhairi ya husu yawa a gun Allah kamar waɗannan kwanukan na 10 farko na wannan wata sahabbai suka ce manzon Allah hatta jihadu fi sabilillah har jihadi mutum ya fita ko ya dawo ko ba ya dawo ba shi ma bai kai aiki da za ka yi a wannan 10 alkhairi ba a gun Allah sai manzon Allah ce eh har jihadin ma sai dai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa da duk abin da ya fita da shi bai dawo da komai ba an kashe shi ya yi shahada dukiyarsa duk ta tafi a can to shi ne za a kwatanta shi da wanda ya yi aikin alkhairi a wannan kwanuka ko ga lalle ilalla fallar ba karamar fallar ba ce ba an tambayi Shekul Islam Ibn Taymiyyah cewa da wannan kwanuka guda 10 na farkon Zulhijja da kwanuka 10 ƙarshen Ramadan waɗanne ne suka fi waɗanne Shekul Islam yake cewa in dai rana ta fito alfijiri rana ta fito kai alfijiri ke ci rana ta fito ta fada yini kenan to waɗannan kwanuka na 10 Zulhijja sun fi farala domin a cikin su akwai yinin arfa wanda yini ne baya wannan yinin a dukkan yinin shekara gaba daya yace kuma in dirare ne ba wanda yake karshen Ramadan domin a cikin su ake samun Lailatul Qadr khairu min alf shahr saboda haka ina kira gare ni ga sauran yan uwa an ce al'amalu al-amalu al-khairi ahabbu ila Allah al'amal aka ce dukkan wani aiki na alkhairi to Allah ya san aiwa su baraka wanda Allah ya hore musu ya ba su dama su yi azumi wanda Allah ya hore musu ya ba su dama su yi karatun alqur'ani wasu yi sadakoki masu hali ayi nafilfili ayi ta'azkar da tasbihat da istighfari musamman a wannan kwaluka kwaluka ne da Allah ta'ala yake matso da rahama su kusa ga bayinsa kuma kada a manta da addu'o'i domin a cikin yanayi da ake buƙatar addu'o'i ga wannan ƙasa kuma ga al'ummarmu gaba ɗaya da duniya ma gaba ɗaya ta musulunci kada a manta da addu'o'i da faɗawa Allah buƙatu da kuma kaskantar da kai zuwa ga Allah kuma mu dinga yawan alkhairi abu na ƙarshe kame shari yanda ake ribanya aikin alkhairi to haka shari ma ake ribanya shi saboda ka kiyaye aikin zunubi a waɗannan kwanuka aikin zunubi iya lullun kuwa zunubin da fishin Allah akan sauran kwanakin da ba waɗannan ba saboda kamu dage mu kusanci Allah da ayyukan alkhairi sannan mu nisantar da kanmu daga ayyuka na zunubai Allah ta'ala ya ba mu dacewa ya sa waɗannan alkhairin da ke cikin waɗannan kwanuka da rabon mu a ciki Allah ya isar da mu yinin arfa kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon azumtarta kuma Allah ya karɓa mana ƴan uwanmu da Allah ta'ala ya kaddara tafiyar su ƙasa mai tsarki wajen aikin haji Allah ta'ala ya karɓa ayyukansu da ibadunsu kuma ya damar da su gidaje lafiya Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairi a kamar yadda na faɗa mana cikin suratul nahl karatu ya tsaye da mu a idan ba manta ba aya mai namba ta saba'a 69 kai afwan 69 za mu tashi aya mai namba ta 70 ita ce wallahu khalaqakum thumma yatawaffaku
na'am khalaqakum thumma yatawaffaku wa minkum man yuraddu ila ardhi al'udhi kay la ya'lama ba'da 'ilmi شيئا
نعم
ان الله عليم قدير
wannan kuma shine darasinmu na 12 a wannan sura mai albarka suratul nahl Allah ta'ala ke cewa wallahu khalaqakum thumma yatawaffaku wallahu khalaqakum thumma yatawaffaku Allah ta'ala shine halice ku sannan kuma shine zai karar da rayuwarku idan kwananku ya kare ita wannan rayuwa kwanukanta da shekarunta da mintin da numfashinta duka idan ya yuni a gun Allah kafin dan adam ya zo duniya to Allah ta'ala ya lissafa mai kwanukan da zai da shekarun da zai da adadin numfashin da zai yi ma gaba daya idan kuma waɗannan kwanuka da Allah ya ɗeba da waɗannan numfashi da su kare to shikenan mutum zai koma zuwa ga Allah kine zai wafati faraka dunya ila al-akhirah zira bude dunya kuma ita bil akhirah kamar yanda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika
ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kad'an famulani فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
نعم
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
الله ya kai dan adam innaka kadihun ila rabbik kai mai aiki ne tukuru zuwa ga ubangijinka kadhan wannan mafa'ulul mutlaq kenan aiki wani irin aiki aiki ririns kana yi kuma kana tafiya zuwa ga ubangijinka kuma fa mulakihi tabbas za ku haɗu da shi akwai randa tafiyar za ta ƙare akwai randa takun zai ƙare akwai randa kwanan zai ƙare kuma za ka je ka haɗu cibis da ubangijinka saboda haka mai aikin alkhairi yana yi yana ƙara kusanta zuwa ga Allah haka nan mai aikin banza ma yana yi yana ƙara kusanta zuwa ga Allah kowane irin aiki kake yi to ka san ƙara kusanci ga Allah kake yi a kullum ka kwana ka tashi ka ƙara kusa ga kabarinka ka ƙara nisa da wannan rayuwa to shine Allah ya ce shine ya halice ku kuma sannan shine zai karɓi rayuwarku idan kwananku ya ƙare wannan kuma Allah ta'ala ya barwa kansa wannan aiki wanda ba wani wanda ya isa yi wannan aiki idan ba shi ba da halitta da kula da halittar da azurtawa da talautawa, da bada mulki, da kwace mulki, da bada lafiya, da dora jinya, da mutuwa, da arziki, duka Allah ne yake. Ba dan Adam din da Allah ya bashi damar yi wannan. Duka wannan suna ga Allah gaba ɗayan su. Allah ta'ala yake cewa Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa Allahu allazi
khalaqakum summa razaqakum summa yumiitukum summa yuhyikum.
Na'am.
هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟
نعم.
سبحانه وتعالى عما يشركون.
الله شيء الله الذي خلقكم الله شيء أهل شيوخ. Allah shine mahalicin kowa da komai. Dukkan wata halitta babba da karama wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ne halicce su. Ba wani wanda wani abu ya halicce shi idan ba Allah ba. Hasali shi ma kansa halitta ce daga cikin halittun Allah. Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum kuma dukkan wani arziki da gani a hannunka Allah ne baka. Baka da wani karfi ko dubari da kai wa kanka wani abu ba Allah da mashi. Wanda gada akwai da yawa Allah ne, wanda babu Allah ne. An fahimta? Dukkan wani abu da zai ɗoriya wata ni'ima akan wani, to ka fawwalawa Allah ne yi wannan. Kuma hakan sai zai ƙarasa Allah ya ƙara maka, kuma ya riƙe ma wannan ni'ima din. Kuma hakan ya hana ka alfahari, ya hana ka girman kai. Sannan summa yumitukum, Allah ne idan kwananku ya ƙara zai karɓa rayukanku. Sannan summa yuhyikum, kuma Allah ne idan a wannan rayuwar ta kare sannan zai kara ya mu a gaba idan kiyama ta tsaya. Sai Allah ya ce hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay. A cikin abubuwan da kuke hada Allah da su akwai wanda zai iya wannan aiki. Gumaka da bokaye da yan gobe da nisa akwai wanda zai iya wannan. Akwai wanda zai arzuta ka. Akwai wanda zai iya baka lafiya. Akwai wanda zai iya baka mulki. Akwai wanda zai iya raya ka. Akwai wanda zai iya kace ka babu. To wannan Allah ne kawai yake wannan subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Sai Allah ce tsarki ya tabbata gare shi ya daukaka game da irin hada shi da mushrikai suke hada shi da halittunsa. Allah ya ce bayan ya halicce ku kuma idan kwananku ya kare za ku koma zuwa ga Allah. Sai Allah ta'ala yake cewa wa minkum man yuraddu ila ardhil umr. Daga cikinku akwai wanda rayuwa za ta kai zuwa ga ardhil umr. Imamu Atha bin Rabah ɗaya daga cikin tabi'i yake cewa arzalil umr shine al-hara tsufa tukub din nan mutum ya tsufa ba abin da zai iya yi sai an juya shi sai an tada shi an kwantar da shi shine arzalil umr har ma ma'aikin Allah cikin wani hadisi yana addu'an kada Allah ya kai rayuwarsa zuwa ga arzalil umr zuwa mutum ya dawo kamar yadda aka haife shi ba abin da zai iya wa kansa. Ana fahimta? Wannan ɗaya ce daga cikin fasarar da wa'an suka yi. Arzalil umr shine kamar rayuwa mafi kaskanta. Rayuwa da ba za ka iya tafukawa kanka komai ba. Sai dai amma sai an kwantar, sai an tayar, sai an zaunar. Ko da ruwa ne baka yi saka sha ba sai an dura ba. Amma dai ga kana numfashi da ranka. Wannan shine arzalil umr. Ana fahimta? Kuma dama ita rayuwar haka take. In ma ba mutuwa akwai irin wannan lokacin. Allah ta'ala yake cewa shine ya halicce ku daga rauni. Allahu allazi khalaqakum.
Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan.
Na'am.
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
الله يجزي الله الذي خلقكم من ضعف ومن ضعف الله نهل يشكو دقروني ثم جعل من بعد ضعف قوة سنباين روني sai kuma ƙarfi biyu bayan sa. Suma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba. Sannan bayan ƙarfi na tsakiya ƙarfin ya wuce sannan kuma rauni zai dawo. Idan kuma rauni ya dawo zai dawo da furfura gaba da ku. Ana fahimta? Ita ce shaiba. Yasa wata rana Annabi Ibrahim alayhi salam aka ce sai ya ga farin gashi a kansa haka. Sai ke ce ma haza ya rab. Allah wannan ko menene? Sai Allah ta'ala ke cewa nutsuwa ce ya Ibrahim. Sai Allah ya karuta, Allah ya karuta. So daga duk wanda ya ga kansa da furfura matakar ta shekaru ce. To ana so gaskiyar magana ya ƙara nutsuwa ya san kuma ya kai wani mataki da ya kamata ya kaurace wasu abubuwa. Ana fahimtar wannan? Ba a fannin shay ba ya khalqu ma yasha huwal alimul qadir. Allah ya ce wani zai kai wannan lokaci. Allah ya tsawaita mai rayuwarsa. Wanda daga cikin malamai ya ce shine 90 sana. Kamar Allah ya kai mutum shekara 90. To ya ji arzul li umur kina. Likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a. Domin har ma ya dawo abin da ya sani ma ba abin da zai saura kuma ya bace masa kamar dai rayuwarsa ta jariri haka wasu suka fassara wasu kuma suka ce a wannan lokacin zai ƙara wani ilimin da da ba shi da shi a kullun kana ƙara zaman duniya kana ƙara ilimi kuma kana ƙara kusanci ga Allah wani lokacin kuma iliminka na da iya kubuce maka amma fassara ta farko ita ce abin da malamai suka furin jayarwa idan tafiya ta yi tafiya sai ka dawo duk abin da ka sani ka manta shi an bayyanta shi yasa ɗaya daga cikin malaman tafsiri Ikrima yake cewa man qara alquran lam yasir bi hadhihi alhala duk wanda yake karanta alqurani ba zai je irin wannan lokacin ba wannan kuma gaskiya ne in dai mutun ya maida alqurani abin karanta wasa dare da rana ko dan shekara 100 ne wallahi ba zai tsufa da kitab zai tsufa da hankalinsa da tunaninsa da lafiyarsa sabanin wanda bai wa qur'ani wani hidimar ba ni na ga wannan bila adadi akwai wani dattijo kusan kaka ne gare mu Allah ya mai tsawon rayuwa sama da shekara 100 a duniya amma har ran da zai rasu wallahi sai da nafila ta wala kuma zaka zauna kai hira da shi kuma hira ta hankali da nutsuwa har ma ya baka shawara ko ya nusar da kai ga wani kuma albarkacin alqur'ani ba shi wani rayuwa bai ki to Ikrima ya ce duk mutumin da yake karanta alqur'ani to babu shakka ba zai ji irin wannan yanayin ba ko da rayuwarsa ta yi tsawo Allah zai rike mai mutuncinsa da hankalinsa da kuma lafiyarsa an fahimta qala ba'd ul ulama wa su daga cikin malamai suka ce umuru lil insan lahu arba'a maratib wa hiya sinnun nishur sinnun nishwa wal nima wa huwa min awwal al umr akwai sinnun nishwa wal nima shekaru da adam yake karuwa yake girma nan da nan da nan da nan ila bulughi salatu wa salasina sana har ya je tsawon shekaru 33 to wannan shekaru ne gabanka ba su tsaya ba zai girma zai kara haske zai kato to zai sauransu wa huwa ghaya sunu shabab wannan shine matuka kuma ta shekarun samartaka duk wanda ya taka matsayin shekara 33 to babu shakka iya zuwa dab da korewar samartaka gaba ɗayanta ana fahimta sai malike cewa summa almartabatu saniya sinnul alhuquf wa huwa min 33 sana ila 40 sana akwai abin da suke cewa sinnul hukuf girman zai tsaya jijin dadin ka to wannan tsayin da timbin da katotan nan zai tsaya idan mutum ya haura 33 kafin ya je 40 to girman zai fara raguwa ya fara baya ba wa huwa ghayatul quwwa wa kamalul aql kuma wannan shekaru sune matukar karfi na jiki da kuma kaifin hankali sannan summa almartabatu salisa sunnul kuhula wa huwa min al 40 ila 60 sana sannan dattijantaka ko kamala yine sunnul kuhula wanda daga an ga mutum lalle an ga mutum an ga mutum tunda a lokacin ka fara iyali ka fara yaya za a iya zuwa gunka a baya nemi shawaranka za ka iya tsawa a daina za a iya zuwa a gayyace ka wata ta harka ta alkhairi to wannan shine sunul kuhula iya faruwa daga 40 har zuwa shekara 60 wa hiya martabatu yash'urul insanu fi naqas yash'urul insanu bi naqas daga nan adam kuma zai fara yin baya kuma daga nan shekara 60 kana aure shekara 40 kuma sai baya daga nan dukkan wata gaba kuma za ta fara yin kasa daga cikin ka summa almartabatu rabi'a sunni shekuha wal inhibat shekarun tsufa tukub da kuma ran kwafawa kai kasa shine min 60 ila akhir al-umr shekara 60 zuwa karshen rayuwa gaba ɗaya to kaga yanda malaman tafsiri suka karkasa rayuwar dan adam dadin da zaka ji a wannan rayuwar koda ka taso cikin yanayin jin dadin to ka bashi shekara 10 sha kawai shine dadin rayuwar in ma tana da dadi amma duk shauran a rashin dadi zaka yi ta na farko dai matashi idan ka fara sanin kai dan adam ne shekara 10 har ka je shekarun balaga shekara 17 ko 18 har ka kai shekara 20 wani har ya kai shekara 20 da jirba shi da hankali aka ne ko a bashi da hankali wai ba rashin hankali dau makami ko sanda ya dinga bugun mutane ba mutum ne iya zaune mahaifinsa sai ya je ya auno masara amma iya da waya 100 a aljihunsa to ina hankali a wannan ko mutumin da zai je yi wa budurwarsa hidimar 40,000-30,000 amma ya ce masa ko 5,000 ba ta da shi to kaga ba hankali ana babu hankali to a galabiya har mutum ya je shekara 25 to a wannan rayuwar yake ka dabda 30 shikenan hankalin ya fara zuwa akalla daga shekara 25 hankalin ya zo ka fara sanin kai mallaki mahalli ko kai fili ko kai gida ko kai waye ko ka nemi aiki ko ka kai wani matakin karatu aƙalla ka kai shekara 35 sannan kuma za ka fara shinshina neman aure ko kana aure shekarun hankalinka kafin shekarun aure su ne shekarun jin daɗi amma kana yin aure shekara tana dawowa ka haihu to kai da kwanciyar hankali har abada babu a duniya kai dai da nutsuwa dai kam sai dai kuma wani abin da ba an fahimta daga nan kana tafiya tun kana jin abin a nesa yana matsowa har ma rigimar ta bar kanka ta koma kuma ta wata kake yi ma can wata kanwar ka mijinta ya koro ta a aramba mace karfi ba ai kowa da haka yaje wannan kuma wata rana can kana zo naka an ce ai ka kusan shekarar ta ya san kusa ko shine ake ce musu wannan sununul mana yake shekaru na jarrabawa da bala'i ga ƴaƴa wa'an sun girma sun isa aure wa'an suna nan ƙananan ƴan primary wa'an su mata suna gidan mazajin su wa'an su ga sanan ko secondary school ba su gama ba ga ƙannai a lokacin ba ma kimai ba sun mutu to duk kudinka rayuwar ba ta da dai tashin hankali ko ya ishe ka wannan rayuwar yasa ita duniyar ba gidan hutu bace in ma da jin dadi ta dan wannan shekarun ne kawai yan shekara daga shekara 25 zuwa 35 shine zaka dan nutsuwa gane kai ne ka zo ta rayuwa wanda zaka iya saita rayuwarka ta gaba kuma ana fahimta wannan shine arzul al-umr lika la ya'lamu ba'da ilmi shay'a Allah ta'ala yake cewa inna Allah alimun qadir Allah ta'ala mai iko ne akan komai ilimin Allah iya ilimin Allah Allah ta'ala mai ilimi ne akan komai ilimin Allah ya sha make komai alimun qadir mai ilimi ne ko mai kaddara abubuwa ne wani ya kaddara masa rayuwarsa tun iya matashi wani ta iya cikin mahaifiyarsa ya koma ga Allah wani sai ya zo duniya wani sai ya yi aure ya haihu wani sai ya girma wani sai ya haifa duk dai haka Allah ya tsara rayuwa shine alimun qadir mai ilimi ne kuma mai kaddara abubuwa ne cikin hikimarsa da ikonsa na'am aya ta gaba
wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء
نعم
أفبنعمة الله يجحدون
الله يتشي والله فضل بعض فضل بعضكم على بعض في الرزق الله تعالى شيني في تساشنكو تساشنكو تهنير أرزي wallahu yaqbidu wa yabsut Allah ta'ala shi yake shimfida wani arziki kuma shi ne yake kuntata wani duk wanda ya gani da arziki Allah ne ya bashi ba kokarinsa bane ba wayansa bane duk wanda ya gani kuma babu wai ba rashin wayansa bane ba rashin kokarinsa bane haka Allah ya tsara rayuwar haka Allah ya tsara inda ya bambanta mu a halitta ya bambanta mu a ilimi haka ya bambanta mu a arziki Allah ta'ala bai taba daidaita halittarsa gaba ɗaya ba hatta annabawa ma wa'ansu fi wa'ansu daraja hatta sahabai wa'ansu faso matsayi yasa Allah ke cewa hum yaqsimuna rahmat rabbik
wa qalu lahu la nusi على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
الله تعالى كتشوى سكا في رزق كتشوى ميزا بعصقو دا القرآن با a daya daga cikin manya-manyan kabilun nan na Ta'ifa da kuma kabila ta Qurayshawa me yasa ba samu su manya-manye daga cikin ƴan kabilun ba a saukar musu da alqur'ani me yasa za a saukar da shi akan maraya wanda ba shi da gata a ganin su iyayensa ba wa su fitattu bane har tuhumar Allah suke da wannan ko me yasa ka saukar da manzon Allah alqur'ani ba saukarwa da manya-manye ba daga cikin wannan kabilu sai Allah ta'ala ke ci a tambaye su ahum yaqsimuna rahmatu rabbik sune suke da dama da rarraba rahmar ubangiji masu wannan surutun suna da iko wajen raba arzikin Allah ne ko kuma suna da iko su ce Allah agu kaza muke so kai kaza banda ku kaza suna da wannan dama ba su da wannan dama Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muke karkasa muke rarraba rayuwar su a wannan gida ta duniya haka duk wanda ya gani a wani matsayin Allah ne ya kai shi wanda gani ya tashi kuna kun yi farama da kun yi sakandare tare amma yanzu waya kama ba zai dauka ba ka Allah ya so da shi haka Allah ya daga shi an fahimci wannan kasamuna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin haka nan muka daga darajojin sashen su da shashen su li yattakhidha ba'dahum ba'dan sakriya domin waɗansu shi dan ya ingiza su suna izgili ga waɗansu an fahimci wannan idan Allah ya baka arziki ko ya baka matsayi idan kai wasa to shedan zai halakar da kai domin za ka ke ganin wanda ba kai din ba kamar bashi da kokari a kun taso tare kun yi makaranta tare kun yi kaza tare amma kai ka je wani matsayi bai ji ba sai shedan ya kimsa ma son masa izgili ko tsokana ko ganin sa wulakance to shedan ne zai cusa ma wannan sai ka halaka ba li yattakhiza ba'dhum ba'dan sakriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'u Allah ya rahmar ubangijinka da jin kansa yafi alkhairi kan dukkan wani abu da ake tara shi da duniya ba wai a duniyar ba ba arzikin ba a ka mutu da imani da kuwa ita wannan duniyar da ba da jin dadin ta da wahala ta duk baki ne za su wuce yanda duniyar dukkan ta ma za ta wuce ba abin da zai saurara a wannan duniya duka saboda ka kai kokari ka nemi kusanci ga Allah wajen neman rahmarsa da gafararsa ana fahimta Allah ta'ala ke cewa Allah ya fifita sashen ku da arziki kuma shi wannan arziki ko dukiya ta duniya ba wai alam bane na sai wanda Allah yake so yake bewa manzon Allah ya ce inna Allah yu'tu dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu Allah ta'ala iya bada duniya nan ga wanda yake so da wanda ma baya so amma Allah baya bada imani sai ga wanda yake so duk wanda ga shi da imani da son addini to Allah iya so amma idan ka dau a yanzu wanda suka fi kowa dukiya ma a duniya ai aka sanin su ma ba musulmai bane su ne wanda za su zama to su ne mafi tara dukiyar duniya kaga wannan ba su bane ga hadisi na sahabi Sa'ad ko kuma Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Allah ta'ala ya kare dadi wanda yake cewa tara na yazo da manzon Allah suna tara za su wuce ta Zulhulaifa wanda miƙatun mutanen Madina yake sai manzon Allah ya ga wata akuya ta rame ta kwanjame ta yi jinya ta yi takashi jikinta ba komai na nama ciki sai yake cewa yanzu wannan akuya tana da wani kima da mutunci a idan mai ita sai suka ce wallahi ya rasulullah wannan hatta mai ita ma baya ganinta da kima da daraja domin ta lalace ba mamuru a jikinta sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadi la duniya ahwanu inda Allah min hadhihi ala sahibiha yace wallahi duniya ta fi wulakantuwa a gun Allah akan wannan akuyar a gun mai ita sai ke cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma saka minha al-qafiru shurba manzo Allah yake cewa duniya tana da kima ta fukafikin sauro ba fa sauran ba fukafikin sa a ce duniya tana da kima agun Allah kamar fukafikin sauro to da kafiri bai samu kurorwa da ya sha duniya ba ba shi da ita to amma rashin ganin kima da duniyar da Allah yake wa duniyar yasa Allah yayi wa kafire arziki da kudade marasa iyaka kuma kai mai imanin sai Allah ya barka haka kuma dan ba ya saka ba dan Allah ya jaddada ma imanin ana fahimtar wannan to saboda haka Allah ne yake wannan wani sai rayuwarsa kaf ya gama a talauci kuma sai ya haifi mai arziki ana fahimta wani kuma sai rayuwarsa cikin arziki da kuɗi da wadata ya mutu kuma ya zanta talauci su kama bara ana ba abin da bai iya ba arziki da zaunar da shi na Allah ne ba wayanka ba akwai wani wanda yake yi wa wani khalifa wasici malamin addini ne khalifa ma'mun ne ya same shi yake cewa to zan ma nasiha kana so na ma nasiha da abin da na gani da ido na ko da abin da naji da kunne na sai yace kamun nasiha da abin da ka gani da ido yace to ni na rayu da Umar bin Abdul Aziz da shi da khalifan lokacin sa yace khalifan lokacin sa da ya mutu matansa na aure kowace daya daga cikin hudun ta samu dinari sama da 80,000 a gadon da aka raba a kasan su na takaba 1:8 aka rarraba musu su hudun kowa ta samu dinari sama da 80,000 domin irin dukiyar da ya bari to ina ga yaya yace kuma Umar bin Abdul Aziz ya rasu ya bar dinari bai fita raba a cikin wasiya a ciki a siya a mai likafani a cikin wasiya a sai gunda za a binne shi a wannan dududu abin da ya rago bai dirhami biyar ba kai dinari biyar duka shine ya rago abin da yayan za su gada da matansa yace amma wallahi yau da gobe ina nan a gaban ido na akwai lokacin da aka ce a taimaki addinin musulunci daya daga cikin yayan Umar bin Abdul Aziz sai kawo raƙuma 100 ya bayar a taimaki addinin wanda aka mutu aka bar musu dinari biyar ba yace kuma ina gani dan gidan wancan khalifan da ya bar wannan dukiyar shi kuma ragin shi iya bara iya neman abin da zai ci to kun ga wannan duniya kenan a lokacin ubansa iya nan idan aka ce zai bara wallahi sai karan sai da Allah ba zai yi ba kuma shi wannan idan aka ce dan zai bada raƙumi goma zaka ce wallahi ba zai yi ba ina ga kudin to Allah ne yake wannan Allah ba abin da bai iya karka damu ka halaka akan dukiya shi rabo ne na Allah ya riga ya tsaga rawa ko ana so ko ba a so in dai rabon ka ne ya same ka kai da wannan kuma ko ana son ka ko ana son ka in dai ba rabon ka bane wallahi ba za ka samu ga munan lokacin shugaba Muhammadu Buhari Allah ya kara masa lafiya ai ya ne mulki kasar na akalla wajen sau ko sau uku bai samu in dai so ne na mutane a lokacin ashe yake so in dai talaka ne a lokacin shi yake so wajen takarar sau biyu uku da yi wannan son da ake da Allah bai kawo lokacin ba yayi da yi ba domin son mu bai daidai da son Allah ba a lokacin wa ma tasha'una illa an insha Allah saboda duk yanda ake kaunar ka in dai Allah bai zaka taka wannan matsayin ba wallahi ba zaka taka ba in kuma Allah ya zaka taka kamar laka duk inda ake masa ka je wannan lokacin da manzon Allah yake cewa zai ba da tuta gobe ta yaki ga mutumin da iya son Allah da manzo Allah da manzo suna son sa kuma Allah zai ba da budi a hannunsa sahabbai suka kwana suna tattaunin waye wannan waye zai samu wannan martabar a cikin sahabbai da safi sun fito kowa iya daga kai da manzo Allah ya fara gano shi a lokacin sai na Ali iya gida a kwance idan sai iya ciwo bai ma fito majalisa ba sai ce aina Ali bin Abi Talib wanga da rabo yake masu daga kan suna gaban manzo Allah amma ba su alkhairin zai fada kansu iya can a gida a kwance ba shi da lafiya sai manzo Allah ya ce shi za a nemo shi za a biya wannan tuta so da ka abu kera banka ne karka ka tada hankali kan a duk inda kake wallahi sai a nemo ka an baka shi kuma abu kin bara banka bane duk kusancin ka da shi wallahi ba za ka samu ba ba za ka samu ba to haka Allah yake tsare sa ana son dukkan musulmi ahlu sunna ya san wannan in ka san wannan ba kai ba hasada ba kai ba jin haushin wani ba kai ba gaba da wani abin duniya ka san koda da kai da shi za ku kare a duniya kai ba za ka ci rabansa ba shi ba zai ci rabanka Allah ta'ala yanda ya raba mana kwanukan mu a duniya to haka ya raba mana arzikin yanda bazan aro kwanan ka dai na ƙara anawa ba haka nan arzikina ba zai shafe ka ba arzikin ka ba zai shafe ni
kowa da nasa manzon Allah yake cewa yanda ajalin ku yake gaggawar samu haka arzikin ku yake gaggawar samu har ma yayin rantsuwa yace la tamutunna nafsun hatta tustakmila rizqaha babu ran da zai fadi mutu wallahi sai ya cimma arzikin da Allah ya yanka masa bai katabe rizqi din nan da aka yi ma to sai ka cimma shi zaka mutu ba abin da zaka rage ba abin da zaka rage inna mallaka ne sai ka mallaka inna ci ne sai ka ci inna sha ne sai ka shanye inna kadara ne sai ka mallaka inna haihuwa ne sai ka haifa komai sai ka karin da shi sannan zaka koma ga Allah ba wanda zaka barwa naka kowa da nasa ka kwatar da hankalinka kar neman kudi ya saka ka cika aikata haram kar san tara dukiya ya saka manta da Allah ka manta da musulunci zaka samu abin da Allah ya hoyanka zai baka idan ka tada hankali to zaka samu ta hanyar haram ta hanyar da bai dace ba idan ka kwantar da hankalinka kuma ta hanyar halatsa ka same shi wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq Allah ne fifita sashen ku da sashen ku a ta hanyar arziki malai ce fa minkum ghaniyun wa faqir a cikin ku akwai mawadaci akwai talaka wa malik wa mamluk a cikin ku akwai wanda ya mallaka a cikin ku kuma akwai wanda aka mallake shi shi kuma imam al-bagawi an yake cewa Allah ta'ala ya fifita sashen ku da sashen ku ta hanyar arziki akwai wanda Allah ya shimfida wa arzikin basata ala wahidin wa dayyaka ala al-akhar Allah sai ya shimfida wani ya buda masa wani kuma sai Allah ya kuntata masa wa kallala wa kathara wani sai ya karanta masa wani kuma a yawaita masa yanzu ku duba irin halin da ake ciki a wannan yanayi na kowa kusan jama'a da yawa suna kuka amma akwai wanda zai ce bai taba samun kuɗi irin wannan lokacin ba kuma shi bai taba samun budi a rayuwarsa irin ta wannan lokacin ba Allah kenan kuma wanda suke shan wahala sun fi yawa amma duk da haka akwai wanda zai ce mai bai taba samun dukiya irin wannan lokacin ba shi yasa Allah ikonsa sallama masa ake baka da wani fokusin ko wata dabara daga cikin ikon Allah kai mai ka masa wuya ka saduda kawai an fahimta sai Allah ta'ala ke cewa fa mal ladzina fuddilu bi radd rizqihim wadannan da Allah ta'ala ya musu mamakon arziki daga cikin ku har sun mallaki bayi to yanzu bawa dan kwaru wuyansa zai iya zuwa ya ce yayi musharaka da dukiyar mai gidansa bawa ne mallakar sa aka yi zai iya cewa shi ma iya da sai cikin dukiyar mai gida ko matan mai gida ko iyalansa iya da cewa ba zai yi ba to kamar Allah iya nuna mana kanta duk mushrikai da kafirai to ka buga musu wannan misali masu hada Allah da wani kamar kai dai kana da yaron gida ko kana da wanda yake ma aiki a gida yaron ka karkashin ka har ya bi kirje ce motar da kake hawa shi ma iya da haƙi a ciki ko shagon ka ko plazan ka ko kasuwan ka ko iyalin ka shi ma iya da cewa a ciki haka za ta yi to kaga ashe wannan misalin ma yafi kusa akan ka ce abu kaza ka jingina kai wa Allah tarayya da shi ko a hada Allah da wani a ce shi ma a bashi matsayin Allah ko a bashi wani martaba irin ta Allah ko a ce iyar jasiri na Allah tunda dukkan mu nan da mu da kowa Allah halittar mu yayi amma kai bawanka ba halittar sa kai ba yaron ka ba halittar sa kai ba yanda tazarar ta yi nisa tsakaninka da yaron gidanka ko tsakaninka da bawanka to tazarar ma ta fi haka linkin ba linki akan Allah da bayinsa gaba daya ana fahimtar wannan saboda ka duk wanda ya hada Allah da wani ya zama mushi yayi wa Allah shirka yayi wa Allah tarayya to babu shakka kamar misali ne iya da arziki iya da dukiya iya da yara kuma wani yaron ya bi kirji ya ce shi ma ai shi ma oga ne a gidan ko kuma abin da mai gida yake aikatawa shi ma zai aikata an fahimta anan malai yake cewa Imam Tabari wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq wallahu ayyuhan nas faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq alladhi razaqakum fid dunya Allah shine muku wannan arziki a duniya famal ladina fuddilu famal ladhi faddala Allahu ala ghairihim wadanda Allah ta'ala ya fifita su akan wadansu su mimma razaqahum cikin abin da Allah ya masa arziki da shi biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum yanzu arzikin zai dawo a ce suna musharaka da wanda hannunsu ya mallaka kaman bayinsu ko yaransu ko yaransu ya kulu kamar Allah ta'ala iya cewa ku masu hada ne da wani cikin abin da na mallaka to kamar misali ne ku din bayanku sai suna da tarayya da ku cikin irin abin da Allah ya ba ku na dukiya da matanku fa hum minhu sawa har masunaciya da ku da su duk ɗaya ne ba wani bambanci wa hadha maslun darabahu Allah ta'ala lil mushriki ko kuma a lil mushriki lil mushriki na billah wannan kamar wani matsayi da Allah ya buga shi zuwa ga mushrika da Allah duk wanda za a bai matsayin Allah boka ne dan tsatsuba ne dan wane ne to ka san kamar kai ne ka mallaki abu yaron ka yazo ya ci da kai da shi duk ɗaya ne a kan abin to kamar in kai wa Allah tarayya kana nufin cewa ikon Allah da girman sa har ya kai a ce akwai mai bugun kafada da Allah wajen tasarrufin al'umma kuma ta'ala Allahu an zalika ulun kabira ana fahimta Allah ta'ala yake cewa afa bi ni'matillahi yajhadun yanzu da ni'imomin Allah kuke ja'in ja Allah ta'ala ya muku ni'ima ya muku arziki maimakon ku gode masa ku ainihin maida al'amarin ku zuwa gare kuma sai kuke masa izgili fa na masa ja'in ja Muhammad bin Sa'ad ya ja isnadin hadisi zuwa ga Abdullahi dan Abbas yake cewa wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi ridi ay lam yakunu yushriku abidahum fi amwalihim yanda bayinsu waɗanda suka mallaka ba su kai su isa su tarayya da su cikin dukiyoyinsu ba wani sa'ihim da matayensu to fa kaifa yushrikuna abidi an gane ko fi sultani ta yaya bayina da na mallake su za a ce kuma za su yi tarayya da ni cikin mulki na inji Allah ai ba zai ba yanda bawanka yaronka ba zai tarayya da kai ba haka nan ba yanda za a kace ga wani abin halitta kuma ka bahi matsayi irin na Allah ba zai ba wallahi ne afa bi ni'matillahi yajhadun yanda ni'imomin Allah kuke ja'in ja ku gode wa Allah ku yi musulunci ku yi imani kuma ku samu rahama na'am ayata gaba
wallahu ja'ala lakum min أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
الله تعالى كتشوى wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja daga cikin irin ni'ima da Allah ta'ala ya mana sai ya halitta mana da min anfusikum azwaja ja'ala ay khalaqalakum Allah ya halitta muku da matan ku daga jinsun ku daya da ku da matan ku na aure yanda kake dan adam haka take da yar adam kanka daya kanta daya kafa ka biyu ta ta biyu jinsun ku daya halitta ku daya fa khalaqa hawa min dili adam sai malaki cewa kamar yadda Allah ta'ala ya halicci na Hawwa'u daga jikin Annabi Adam alaihi salam wasa'irun nas min nutfati rijal wan nisa sauran mutane kuma daga nutfa ruwan halitta na ɗaya namiji da kuma ƴa mace kowa da haka yazo duniya gaba daya waja'alakum min azwajikum banina wa hafada kuma Allah ta'ala wata ni'ima da yayi sai ya sanya muku daga matayen ku samu ƴaƴa wa an suka fassara hafada da asbab jikoki wa an suka fassara hafada da ashar surkai wanda ba ci da aure iya da zargi ne amana da zargi wanda ba ci da aure bai da surkai yayi sai dai zato ko kuma sa tsammani to kaga auren ne yake sa ka samu surkai kuma auren ne yake sa ka samu yaya sai auren ya zo sai ya samu sannan abu guda biyu nan su zo hafada din in an fassara da ƴaƴa da jikoki ko kuma surukan duka sai auren ya samu sannan suke zuwa shine ma ne fassara aulad ko auladul aulad an fahimta sai Allah ta'ala ke cewa a wa razaqakum min tayyibat kuma Allah ya muku arziki daga nau'o'in abubuwa na alkhairi dadadan abubuwa min anwa'i thimar wal hubub wal haywan Allah ya muku arziki na nau'o'in athimar abubuwan da za ku shuka sakamakon su bayyana kamar ku shuka gero dawa wake alkama da sauransu shinkafa duk dai har amfanin su ya fito a amfane shi to arziki ne daga Allah wal hubub da abubuwan da za ku sanar kwaya ku shuka ya fito can simar kamar ƴaƴan marmari kamar abin da ya shafi mangoro lemo ayaba da sauransu nan hubub kuma kamar abin da za ku shuka na shinkafa ko kwaya ko masara ko alkama da sauransu wal haywan da kuma dabbobi dukkan wannan Allah ne yake muku arzikin su duk wanda ga ya shuka ya samu Allah ne bashi wanda yayi kiwo ya samu Allah ne bashi wanda yayi kaza ya tara Allah ne tara masa ita wannan sura tana ƙara kusantar da bai zuwa ga Allah ne daga Allah yayi maganar ni'ima sai ci to ni ne nema ita ni'ima ba kokarin ka bane ba wayen ka bane ba ilimin ka bane Allah ne ya so ya baka domin ya jarraba ka idan ka ci jarrabawar sai ka samu zaman lafiya a duniya da lahira idan ka fadi jarraba musamman dukiya to tun a duniya za ta zama bala'i kafin a je lahira ana fahimta ita wannan dukiya ƴan uwa qur'ani idan ki ne ambatanta in ka dau gu goma misali to gu takwas ko tara duk zargi Allah yake mata da wahala ka ji Allah ya ambaci dukiya qur'ani ya yabe ta a galibiya da zargi abin ke karewa an fahimta ko ma'aikin Allah ya ce ita wannan dukiya da kuke ganin ta ita ce za mata tambaya biyu a gaban Allah gobe da kiyama ita kadai tambaya biyu ce a karkashin ta min aina kasaba wa fi ma anfaqa ta ina ka samu kuma ta ina ka kashe ta ina ta zo ma hanya mai kyau to masha Allah amma ta ina ka kashe ta kuma idan kai albazzaranci wajen kashe wannan ma baka fita ba idan kuma ta zo ne ta karma karma nan ma baka fita ba ta ina ta zo ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya bincika ta ina ta fita nan ma sai Allah ya sa bincika ana fahimta yasa ma'aikin Allah ke ta talakawan sahabbai tunda sassafe za su yi ga aljanna sabanin masu dukiya kuma sun shehe da asar ta yi can za su yi ga aljanna domin sai an tsaya an musu hisabi an musu ɗaya bayan ɗaya yasa wata magana da ake jinginawa ga sayyidina Aliyu in ta tabbata iya cewa halaluha hisabu wa haramuha iqab ita dukiya ta halal ce ma ake mata hisabi amma dukiyar haram kai azaba ce da ma kanta ba wani hisabi da za a yi mata wata rana Mallam Abubakar Muhammad Gumi Allah ta adashi kansa rahama an ce ya ji aikin haji to ba abin da ya dauko a Saudiya ko guzurin kai littafi guda biyu su yi ko amma ba shi da wata jaka ba shi da wani kaya haka kawai ya dauko littafi guda biyu iya zuwa duk inda ya zo gate din custom ne immigration ne wai duk sai ya wuce ya je hawo jirgi zaman sa can sai an shafe minti 40 sai wani alin ya zo da kyar iyari shi ya gaji sai ya zauna can ma sai da jirgi ya cika za a tashi sai ya tashi yake cewa jama'a ni kun ga daga zuwa na wuce haka ba wanda ya tare ni na zo na hawo jirgi suka ce eh suka ce to ai mallan kai Saudiya sun san kai har lambar yabo sun baka ai yace a ba wannan bane yace wallahi ba kayan wannan dauko ne ban dauko kayan kowa ba yasa duk inda nazo ba za a tare ni ba amma ku kun shirmo jakan kuna da abubuwa da daure ya tsaya an kuje an gani yace kun ga abin da ya faru anan to a lahira ma haka zai faru in dai ka je lahira ba kayan kowa a kanka wallahi mala'iku raka ka aljanna za su ba ruwan su da kai amma in ka shako kayan wani ka je da shi kai ma ka san sauran da ta wallahi sai ka amayar da shi an fahimta to wannan shine irin musalin da malamai suke bugawa in dai kana so ka je lahira salin alin to kar ka tabbata haƙƙin wani zuwa lahira kar ka tabbata haƙƙin wani hatta zunubi ma malamai suke cewa in dai zunubi ne duk girman sa tsakaninka da Allah ne to Allah zai iya yafe mashi gaba daya amma zunubi in dai ya hada da haƙƙin dan adam to Allah ba zai yafe shi ba na'am bismillah
ya miru auzahum
الله يجزي 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 kami da tan yawmal qiyama sai Allah ce wa min awzaril ladina yadullunhum bighairi ilm da kuma zunuban wadanda suka batar ba tare da ilimi ba duk wanda kai sanadiyar batan sa ko jefa ya cikin halakar haram to akwai kamacin zurbin sa za a jibga ma gobar qiyama sai Allah ta'ala ke ce ala sa ma yadirun babu shakka kayan su yayi muni a ce kayan zunubi ne fitar da shi gaban Allah to wannan kai yayi muni sai Allah ta'ala ke ce abil batili yu'minuna yanzu da barna za ku imani albatil suka ce al'asna wa asaka suka fassara wa an suka ce albatil shine dukkan wani aiki da Allah ta'ala ya haramta yake kyamatar sa kamar gumaka da sauransu za ku yi imani da gumaka ta ka'a la ta tamfa wa tadrabi shafa'a har ku ce za su amfanar ko za su cutar wajen ceto wa anna ba'du at-tayyibati haram sannan kuma ku ce wa akhun shahin abin da Allah ya halatta muku haramun ne yanzu za ku yi wa Allah wannan butulci an fahimta Allah ya ce yanzu haka za ku yi wa Allah ku haramta wani abu kuma ku halatta wani abu da molanka wa bi ni'mati llahi hum yakfurun sannan a ce ku kuma ku kafircewa ni'imar Allah bi ishrakihim akan ku yi wa Allah tarayya kuna ji kuna gani ku yi wa Allah tarayya wannan ai butulci ne ba abin da ya kai wannan butulci Allah ya halice ka ya baka lafiya ya baka hankali ya baka ci ya baka sha ya baka gani amma ka zo ka ce wai zaka hada shi da wai zaka masa tarayya to Allah ta'ala ya fi fushi da irin wannan aiki da ake masa na zunubi a cikin dukkan aikin zunubin da bayu suke shi yasa shirka da hada Allah da wanda kafirci to su ne manyan zunubai da ake zuwa gaban Allah da su abu barkiya Allah ta'ala ya raba mu na'am aya ta gaba
wa ya'budun min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal-ardh ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون
الله يتشوي عبدون من دون الله سنة بوتا ونين الله با الله سامو ون أبين حلتا سبوتا مس ما لا يملك لهم رزقا أبن دبي ملكا مس كوم يبا إذا أكت رزق توكرك لوكا سيادس كي تأبين شما أنا تمس رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
أبنتي ne aka samu abunta amma aka samu sunan rizqan arziki kuma da shi ya rizqo mai sha bighairi hisab to dukkan abin hadawa da Allah wajen abauta masa to Allah yace la ma la yamliku lahum rizqan ko da da loma daya ko murkurwa daya ta ruwa ba su mallaka ba duk gumakan duniya da bokayen duniya kaf ba wanda isi mallaka ma murkurwa daya wallahi babu shi balantana yake ji neman abin da yafi wannan abusa kaga da'ufa talibul madad min as-samawati abin da suke cikin samai kamar ruwa ini al-maqam boka ko gunki ko mawaye da za a yi wa Allah kishiya da shi bi isa mallaki dugon ruwa guda daya daga cikin taskar Allah ba haka nan wal ard haka nan abin da ke shimfide a bayan kasa shukoki tsirrai abin da aka shuka da abin da ba a shuka ba da mai magani da abinci da sauransu ba kwaya daya da wani Allah ya mallake ta babu shi shi ma kansa arzikin Allah ya masa yake shi ma mai rauni ne a gun Allah shi ma mabukaci ne a gun Allah akwai wata kissa ta wata ran Annabi Sulaiman alaihi salam shi Allah ya hore masa dama jin magana tsuntsaye da kwari wata rana ya fito iya zaune sai ga wata tururuwa ta dauko wata kwaya ko ta alkama ko ta shinkafa a bakinta tururuwa nan tana zuwa sai ta zo bakin wani kogi tana zuwa bakin kogin sai kwado ya fito da kwado ya fito sai zo gabar kogin sai ya bude bakinsa sai tururuwar ta shiga bakin kwada sai kwadan yayi kasa yayi cikin ruwa can anjima sai kwadan ya fito da ya fito kuma sai zo ya bude bakinsa a gabar ruwan sai wannan turon ta fito ta tafi sai Annabi Sulaimi ne kira turuwa da ya kira wuta sai ya ce to ni wani abin mamaki ne gani naga kin zo da kwaya a bakin kin shiga bakin kwado kuma kun yi ruwa kuma kun fito naga ba kwayan kuma kin fito kin tafiyar ki sai ya ce yayi take cewa eh Allah ne ban sako na ɗauko wannan ƙwayar ta abinci akwai wata tsutsa a ƙarƙashin ruwa ta makance ba ta gani sai Allah ya ce ɗauko wannan abincin na je na kai mata da ci kuma na zo ni ba zan iya shiga ruwa ba an na shiga ruwa zan halaka to sai Allah ya turo mu wannan kwaɗan ya ɗauke ne kai na go na je na ba ta ci sannan kuma ta zo ta biya ta to Allah kenan to ina ya kai kana la ilaha illallah kana sallah har kana gani kamar Allah ya manta da kai kar ka ɗau wannan tunanin kullun ka dinga daukan Allah iya kusa da kai sami'un kharib mujibud da'wat sai dai kawai lokaci ake jira shi komai a gun Allah mai lokaci ne kar ka damu kar hankalinka ya tashi Allah ya iya sanar da kai kafin ma ya halice ka ya halatar ma duk abin da zaka samu a wannan rayuwa ka bi a hankali ka gama rayuwar lafiya a cikin take jarabawa wani a hanyar neman abincin sa nan zai halaka wani ta hanyar dangwala kirimto din haka ake ko wani ta nan kuma halaka sa ta zo bayan zai ana fahimta wani kowa in kai kai mun dai harka ce ta kudi kace zaka bi ta 100% ba waiwaye ba duba shoulder wannan zaka faɗa ka halaka wallahi ka nutsu harkar dukiyar nan manzon Allah ce abin da yafi tsoratcewa al'umma sa wannan dukiyar ita yake tsorace mana wallahi domin a galibiya halaka tana cikin ta Allah ta'ala ya sauka malike cewa suna bauta wani Allah wanda bai mallaki komai ba la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi shay'an wala yastati'un ay la yaqdiruna ala shay'in basu mallaki komai ba kuma ba su da ikon komai wa huwal asnam sune gumaka da sauran abubuwan da ake yi wa Allah tarayya da su aya ta karshe ma
salatun lillahi al-amsal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun
Allah ke ta fala tadbu lillahi al-amsal laila taj'alu lillahi ashbahan kar ku dinga sanya wa Allah kamanni ku dinga sanya mai kishi wuni kana neman arziki nema agun Allah kana neman haihuwa nema agun Allah kana neman tsari nema agun Allah wata laya da wani kaho ba zai baka tsaro ba Allah ne kadai ya ise kare ka an gane ko wal man yakulukum bil layli wan nahari min ar-rahman
kul man yakulukum bil layli wan nahari min ar-rahman bal hum an
Allah ce a tambaye ku wa yake kare ku dare da rana in ba Allah ba Ar-Rahman shi kadai ne ke da wannan iko shi kadai yanzu aljinu da muke rayuwa da su ba dan kiyayewar Allah ba da yanzu sun halaka mu mutu ko sun sabauta mu sun makantar da mu ko sun gurguntar da mu amma tsaron Allah sai hana aljini ce dan iya ganin ka kai ba ka ganin sa amma ba zai shirin da kai ba domin Allah ya baka tsoro da kariya ana fahimta to wannan shine abin da ake so ka rike tsakaninka ga Allah kar ka hada wa Allah kishiya ka dinga buga wa Allah abubuwan da zai zama to kamar kishiya kake masa ko ka kamanta shi da wani ai tushrikuna biha ku dinga hada Allah da su da shi wani abubuwa inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine mafi sani kaifa tadribul amsal duk abin da zaka buga wa Allah kishiya ko ka buga wa Allah wani abu da zai kama da Allah cikin kudirinka to Allah ya sani wa antum la ta'lamun kuma zai jamike ku a lokacin ku da ba ku sani ba Allah ta'ala ya samu laci ana mana ishara lokaci yayi kuma za mu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana zunuban sa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata mana addu'a Allah ta'ala ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka shirye da mu da zuriyarmu Allah ka dora mu a tabarki madadici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yi mana zagon ƙasa a duk inda suke Allah ta'ala kai mana magani su Allah ta'ala muna roƙonka masu ainihin tallafa wannan da'awa ƴan media da babban alaran magashi a zaune da sauran ƴan uwa duka muna addu'an fatan alkhairi Allah ya yi wa kowa sakayya da aljanna Allah ya yi wa kowa sakayya da alkhairi Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi jami'an wannan masallaci da dattawan unguwa irin su Dr. Tijjani da su Ranzu Alhaji Malam da Alhaji Muhammad dan Fulani da sauran su Alhaji Bukarmi Tirare da sauran dai dattawa wanda lokaci bai ba mu damar mu ambaci sunayen su da limaman wannan masallaci da ladanai duka muna yi wa kowa addu'a fatan alkhairi Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi shi mai wannan gida da ya asasa wannan masallaci sanata goje Allah ya mai sakayya da alkhairi ayyuka sana alkhairi da yake Allah ta'ala ya karba masa dukkan abin da zai aikata inna kuskure ne Allah kada ka bashi ikon aikatawa Allah ka saisaita ka daidaita tunaninsa da ayyukansa Allah ka bashi tsaro da kariya ayyukansa na alkhairi Allah karba da namu duka yati masa Allah ya kara mata lafiya iyalansa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ka ji kansu da namu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya akwai ɗaya daga cikin masoyanmu masoyan wannan da'awa yace wajen shekara 8 sai na bibiyar ta media amma Allah da ikonsa bai taba gani na ido da ido ko mun gaisa ba sai yau wannan bawan Allah gashi nan arewa da mu mallam ya suna mallam na Jawra Ahmadu to Jawra Ahmadu Alhaji Jawra ai mai sarauta ne ma ai barka ba barka to shine yace sama da shekara 8 iya bibiyar mu da awar mu amma bai taba gani da ba sai yau yayyo ta kanar ta Gombe ba za mu ce ta Kano ba yanzu wannan masallaci domin a sadar da zumunta kuma ya fada mana irin kaunar da yake a wannan dawa to barka muna godiya Allah ta'ala ya bar kauna ya bar kuma zumunci wannan kauna da ake mana Allah ya sa mu tashi da ita a gaban Allah gobe alkiyama Allah ya sa ta zama sanadiyar samun rahamar mu da jinkan Allah gobe alkiyama Allah ya wa dukiya da zuriya albarka da tawo akwai mataimakin aran ma gashi na a zaune dadi dalibi ne a Bauchi amma yana zaman yanzu ya sauko yawa yanzu ya sauko shi ma to malam muna fatan alkhairi ni dai dan Bauchi nake ce masa Allah ta'ala ya wa rayuwa albarka Allah ta'ala ya sa a gama da wannan rayuwa lafiya malam kai na'am insha Allah